الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسة دوا أونا مجلسي نقوم مشابه كوي. شكل مجالس من تفسير القرآن دميكي أونا مسألة شينا الفرقان أونا جرينا منكنو الله كرم أونا جريس أري دكاري هذا البركة. بصورن ضرورة مسلمي. يو شابه كوي جوات رمضان هجرة دبو دتاريخ دا 40 دهلو. Wada daidai da 8 ga watan 4 shekara ta 2023 ta miladiya yau zamu tashi aya ta 10 a cikin suratu sajda kafin nan zamu amsa tambayoyi kamar yanda muke amsawa kafin a fara tafsiri tambaya ta farko akwai wata tambaya da akai na akan akwai ma'ana menene hukuncin musulmi ya biya kuɗi a kai shi duniyar wata domin yayi izina da ayoyi ya biya kuɗi a kai shi duniyar wata domin yayi izina da ayoyi to idan mutum yayi la'akari da abubuwan ayoyin da suka zo na alqur'ani da suke kira kan ayi tafiya duk ana kayyade su ne da bayan kasa ul siru fil ard فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق ثم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده ده أنا أي ديوة تفيا أبايا كسا سوى ده حكا ميزي كي متنية تيزي تفوتا دنيا ده آية ده آية ده كي تفوزا حقا تا أبايا كسا كما انهار شيبة تنشاء أن زوا وتا أبني وانديكي a cikin daidaiku ma sai daidaiku a cikin daidaiku ma sai daidaiku to ita kuma shari'ar musulunci a addinin Allah bai zo da wani abu wanda aka kebance shi da kebantattun mutane ba duk abin da za aka ga an kawo a cikin shari'ar musulunci zaka ga abu ne wanda yake kowa zai iya yi gama garin mutane za su yau da Allah ya ce a je wata domin a ga ayoyi ya za a yi da wannan umar wato duk abin da zamu gani a cikin wannan addini Allah yana rataya shi da abin da kowa ga magarin mutane za su iya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu al'umma ce wanda ba ma rubutu ba ma karatu ba ma lissafi wajen ganin yace ash-shahru hakaza wa hakaza yau da an mayar da tabbatar da tsayuwar wata da lissafin tabiyar taurari yawan mutane ba za su iya ba sai kadan wanda suka san ilimin taurari su ne za su sani kaga sauran mutane an ba su sai dai su yi taqlidi kenan ko kuma in sun shiga cikin hali wanda yake ba wanda saka in sun shiga cikin hali da ba za su samu wanda ya san ilimin ba sai dai su zauna ba za su yi ibada ba kenan to shi yasa a cikin shari'a ake rataya abubuwa da abin da kowa zai iya yi sai aka sa ganin wata da abin da kowa zai iya gani da idonsa haka zalika wajen korewar da ko korewar ciki ba a rataya wannan abin da aje ai wata da aje ai wani test ko wani ilimi na musamman wanda alqafa sune suke da shi ba sai aka rataya shi da li'ani kawai da a cikin shari'a in shari'a ta hukunci da cewa dani shikenan dani ba za ka iya kore shi ba sai ta li'ani ko da kuwa fi nafsul waqt a hakikatan inda za a bi biology ba dan bane amma in shari'a ta tabbatar da shi dole ka karba saboda abinda ake dubawa abinda yake zahiri ga wato gama garin mutane saboda haka wannan yake nuna wannan ba abu ne wanda aka kallafa mana ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi ya ce wa ma ana minal mutakallifi ni bana cikin wanda suke kallafa ma kansu su yi wani abu wanda yake wato wajen ikonsa ba shi da takallufi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce sai ya je wata dan ya ga aya wani yana daga cikin takallufi tare da cewa Allah ya hore wa mutum ya je din zai ga ayar mu ma kuma sai ya dan turo mana hotuna sai mu gani wanda yake wannan za ta kare mu wajen sanin wannan amma wannan ba sharadi bane na wato baya da cikin abin da aka nema bayi su yi domin wato samun izina da da lura da ayoyin Allah. Sannan tambaya ta biyu wanda muka ban amsa ta ba na hadisin idza ra'aytumul hariqa fakabbiru fa innal takbira yutfi'uhu, idan kun ga gobara to ku yi kabbara domin kabbara tana kashe gobarar. Wannan hadisin yanzu nake dubawa naga abinda as-sahawi ya faɗa a cikin littafinsa na mashtahara alal alsina, hadisai da suka shahara a harsunan mutane, ce hadisi ne wanda yake mai rauni. Haka nan ma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ba'afa shi, hadisi ne mai rauni. Sai dai Sheikh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya yana gani ingancin aiki da hadisin. In aka ce hadisi da'if ne, abinda yake nufi ya rinjaya cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba, amma ba wai lalle yana nuna kan cewar hadisin ƙarya bane. Dan haka wannan baya kore a iya aiki da shi. To kuma Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya rahmatullahi alaihi yayi isharar ga yin aiki da hadisin, kuma har ya fitar da abinda zai ta zamanto kamar nukta, saboda yace ita gobara wato tana daga cikin shaydan, saboda ita wuta abinda aka halicci shaydan ne daga gareta. An halicci shaydan khalaqtani min narin, kamar yanda yace an halicci shaydan daga wuta. Saboda haka abinda yake kuma yake dakusar da tasirin shaydan ambaton Allah. Saboda haka kabbara zata tana da tasiri wajen dakile abinda yake asalinsa asalin shaydan ne. Saboda haka yana ganin wato halaccin aiki da hadisin domin samun wato abinda zai taimaka wajen kashe gobara. To wannan ba wai yana nufin in an yi gobara ku ta kabbara ka aje a debo ruwa da za a kashe gobara ba, ko ka a kira ɗan kwana-kwana, ba abinda ake nufi ba kenan. A ɗauki matakai wanda yake na kashe gobara, kiran ‘yan kwana-kwana da ƙoƙarin kashe gobarar da ruwa da ƙasa, sannan kuma ana yi ana kabbar sai ya zamanto ta babin al-isti'ana ne, babu laifi a aiki da hadisin, wallahu ta'ala a'ala. To sai wannan ya ce, don Allah ta yaya za a kyautata bashin noma a kuɗin ruwa bai shiga ba? Wato bayan an siya wa mutum kayan aiki, to akwai kuɗin running, irin kuɗin ma'aikata da sauransu, ana bayarwa mutum a hannu, sai ya haɗa ya biya gaba ɗaya. Shin kuɗin ruwa ya shiga tunda dai a bashi tsuran kuɗi, tunda dai an bashi tsuran kuɗi, kuma zai haɗa ya biya gaba ɗaya? Wannan mutane da dama in suka yi wannan tambayar, abinda nakan gaya musu shine kan cewa da su karɓi wannan running capital ɗin. Dan indai aka baka kuɗi aka nemi ka biya ƙari a kai, wannan ƙarin da aka ce ka biya mu'amala ce ta riba. To kuma riba ga abin da ya zo a kanta na wato narko mai tsanani, da cewar wato tana daga cikin as-sab'al muhlikat, zunubai guda bakwai masu halakarwa. Dan haka shi wannan abinda bashin da aka bayar na kayan noma da na siri da su taki, duk abin da za a baka a ce ka biya da ƙari a kai, wannan ciniki ne. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, Allah ya halatta ciniki ya haramta riba. Amma aka baka kuɗi aka ce wannan shine kuɗin da za ka biya ma'aikata, running capital, to wannan wannan zai zamanto riba ne, bashi ne aka baka wanda za ka biya, wanda ƙarin da aka sanya a kai ya zamanto riba wadda Allah maɗaukakin sarki ya haramta. Akwai hanya wanda yake koyaushe muna ta gaya musu waɗannan bankuna su zo su ɗauki wannan tsari na tsarin bankin musulunci. Akwai hanya wanda yake ita kanta wato working capital ɗin za a iya sanya ta, za a iya tsara shi ya zamanto kan cewar ba ta hanyar riba ɗin ba, kamar yadda bankunan musulunci suke. Bankunan musulunci suna irin wannan working capital financing suna yi. Makarantu waɗanda makaranta in suna neman abin da zai sa su rinka biyan ma'aikata, ba su da kuɗin da za su rinka biyan ma'aikata, akwai tsari da za su yi da bankin musulunci, sai shi bankin ya zamanto ya yi contract da ma'aikatan akan cewa nasa ne, sannan kuma ya yi contract, ya yi akadi tare da makarantar cewa ya ba su hayar waɗannan ma'aikatan, su kuma za su rinka biyan su a hankali. Kaga ba a ba ma makaranta kuɗi ba, sai dai shi banki ya rinka biyan ma'aikata directly daga wajen sa kan cewa kamar a matsayin ma'aikatan su ne kuma har contract za a yi da su akan cewa su ma'aikatan banki ne tare da cewar suna da contract tare da makarantar amma wannan contract da suke da makarantar za a jingine ta sai ya zama to tsakanin su da banki ne su kuma banki sai su contract tare da makarantar a makarantar za ta rinka biyan su a hankali kaga an samu working capital finance ba tare da an yi riba ba saboda ka duk irin waɗannan tsare-tsare suna nan idan dai har so ake a kyautata ma musulmi a fita daga tsarin riba a zamanin nan akwai tsare-tsaren yanda za a yi su a wanda duk zai maganta waɗannan abubuwa insha Allah su bankunan musuluncin ba eh kware da gaske wannan yana daga cikin illar su ba sa wayar da kan mutane ba sa fadakarwa su ce ga abin da suke yi kware da gaske shi yasa mutane da yawa suka kasa fahimtar abin yanda yake to sai wannan yana da tambayoyi dangane da zakka ya ce yana da gidaje waɗanda ya gina su domin ya sayar da su in ya sayar da su sai ya sake gina waɗansu gidajen to yanzu idan ya tashi zai biya zakka zai yi zai dauki kimar waɗannan gidaje ne domin ya yi lissafin zakka eh wannan gidaje a wajensa sun zamanto haja ta kasuwanci sun zamanto haja ta kasuwanci kuma kasuwanci ne wanda yake juyawa ba kasuwanci bane wanda yake yi ya jira har sai tukuna kuɗi sun tashi sannan ya sayar da abin kamar yanda mutane da suke sayan wake suke ajiyewa sai lokacin ya ja su fito da shi wato wanda ake ce ma al-ihtikar shi wannan al-mudir ne wanda yake juyawa daga ya sayar da gida sai je ya sake gina wani daga ya sayar da gida sai je ya sake gina wani to wannan zai dauki hukuncin wanda yake juya hajjar kasuwanci ne zai sa rana a cikin shekara idan wannan rana ta zo zai kimanta gidajen a kudin da zai sayar da su ba a kudin da ya gina su ba a kudin da zai sayar da su ya hada tare da kudaden da suke hannunsa sai ya fita musu da zakka gabaki daya zai kimanta gidajen tunda dai ya gina gidajen da niyyar kasuwanci ne da niyyar kasuwanci in ko bai gina su da niyyar kasuwanci ba to daga ran da ya mayar da su da niyyar kasuwanci daga lokacin zai so mai lissafin haulin su zai so mai lissafin miqdarin shekarar su sannan yace ya sai waɗansu kantina daga gwamnati su kuma kantinan yana nufin ya bayar da su haya har yanzu kantinan ba a ba su ba ba a bashi su ba to yanzu zakka tana kai kuma zai yi amfani da kimar su ne wajen wajen biyan zakka idan kana da kanti da kake bayarwa haya ko gida da kake bayarwa haya babu zakka akan shi kantin akan kudin kantin zakka akan kudin hayar da aka biya kai saboda haka tunda ba riga bai ma karbi gidajen ba ba zai fitar mu da kantinan zakka bai ma karbi kantinan ba ko da ya karbi kantinan ba zai fitar da zakka akan kimar kantinan ba zai fitar da zakka akan kudin hayar da ake biyan sa ne kuma kudin da ya riga ya bama gwamnati duk da ba a bashi wannan kantinan ba ba su zamanto kudin sa da zai fitar musu da zakka ba ya bayar da kudin sun fita daga mallakarsa saboda haka ba zai fitar musu da zakka ba duk da ba a bashi kantinan ba saboda haka kada a dauka cewa kamar ya gudu daga zakka ne sai dai idan tsari ne ya bi hanya ce ta yi wanda yake zai gudu daga zakka kun san mutane suna da wayo wanda za su iya yi duk da yake wanci ba a cika ma Allah wannan wayan ba an fi ma gwamnati suna da accountant suna da hanyoyi da za su saka kakka biya gwamnati haraji dabaru iri-iri to wannan dabarun ba a kawo su babin zakka dan ba za ka in kai ma Allah wannan babu alkhairi a cikin dukiyar taka akwai gidaje wanda iyali na sun saya wanda har yanzu gina su ake yi suna so su bayar da su haya in an gama to shi ma zakka ta hau kansu kuma za a yi amfani da kimar gidan ne wajen lissafin zakka kamar yadda muka ambata gidan da zaka bayar haya babu zakka a kansa saboda haka babu zakka a kan wannan iyali na sun mallaki kantina wanda kantinan tuna an riga ana bayar da su haya hayar ana raba ta a kan wato yan uwana yana nufin su gidansu kenan wato kudin hayar idan aka kawo sai a raba ma kowa rabansa irin yadda yake wajen raban gado to yanzu zakkar za a bayar ne daga abinda kowa ya karba ko koyaya za a yi wato ita dukiya kudi ba a daukan hukuncin hadaka ta zakka, ba a daukan hukuncin hadaka ta zakka a cikin kudi, a cikin dabbobi ne ake daukan hadaka. Amma a kudi, alal misali, idan a ce su biyar ne, kudin da aka bayar na haya sai ya zama to miliyan 2,500, kaga miliyan 2,500 shine nisabi yanzu, kaga ya kai nisabi. Amma su biyar ne suka mallaka, in za a dubi kudin a jumlace ya kai nisabi, ba za a ce za su sai sun biya zakka ba. In ya so sai kowa ya raba tsakanin su, kowa ya dauki abin da yake shine ratio din sa ya bayar, kamar yanda ake yi a wajen dabbobi. Idan kuku biyu kuna da awaki guda 40 sun kai nisabi, to za a fitar da akuya daya, sannan akuya daya din nan kuku biyu sai ku raba kimarta, cewa shine rabon kowa a cikin zakka. A wajen zakkar dabbobi hadaka tana amfani, dan anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yujma'a baina muftariqin wala yuftariq baina mujtami'in firaran min az-zakka, ba a haduwa tsakanin waɗanda suke a rabu a rabe ko a rabu a cikin waɗanda suke a hade dan gudun zakka. Wannan ya kebanta ne, mutane da dama suna wannan kuskure. Saboda haka wannan tambayar da yayi, idan aka biya kudin haya, in aka biya jimillar kudin haya, sai a raba ma kowa, wanda duk nasibinsa ya kai zakka zai fitar da shi. Idan nasibinsa bai kai zakka ba, amma in ya hada da sauran kudin da suke wajensa, zai kai nisabi sai ya fitar da zakka. Idan nasibinsa bai kai zakka ba, ya hada da sauran kudadensa da suke wajensa, duk da ya hada bai kai ya fitar da zakka ba, ba zai fitar da zakka ba. An fahimta? An fahimta ko? Ababa ka fahimta? Alhamdulillah. Arama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
نعم. Allah jalla wa ala yace wa qalu a idha dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid, kuma mushrikai suka ce a idha dhalalna fil ard, yanzu idan muka zagwanye a cikin kasa muka bace a cikin kasa, a inna la fi khalqin jadid, mu zamu zamanto a cikin halitta sabuwa, bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Allah yace bari wannan maganar da suke yi ba wato nisanta, ba rashin ganin hujjar da kuma tabbacin tashi wato ikon Allah akan sake halitta bane, a'a su dai masu makafurta ne da haduwa da ubangijinsu. Wannan Allah madaukakin sarki ya ambaci halin mushrikai da suke yi na nesanta wato tashi bayan mutuwa ta hanyar kamanta halin da suke ciki da abin da suke ganin wato zai gagara Allah, saboda suna ganin abu ne wanda yake manisanci, kamar yadda Allah ya yi hikayar mutanen annabi Hud suna cewa hayhata hayhata lima tu'adu, mani sanci ne ga wannan abin da ake alƙawarta muku. Wato ta yaya za suna cewa yaya bayan balalna wato mun bace, ma'ana mun zagwanye, mun zamanto ƙasa, mun bace a cikin ƙasa, kuma yanzu a ce mu za mu zamanto halitta sabuwa. Sun manta cewa da daga zero suke, babu su Allah madaukakin sarki ya halice su, kamar yanda wato wani daga cikin manyan mushrikan Makka yazo yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, yazo masa da kashir diddigagge yace yanzu bayan mun zamanto kashi haka kana cewa Allah zai tayar da mu? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil idama wa hiya ramim, ya buga mana misali ya manta da halittarsa, yace waye zai rayar da wato kasusuwa bayan sun zamanto diddigaggo? To Allah ya masa jawabi a can a cikin surati Yasin, qul yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra, wanda ya halicci wannan kashin a marrar farko shine zai saki dawo da ita. Kamar yanda muka karanta ne a cikin surati a cikin suratul Rum, kan cewa wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, shine yake faruwar farar halitta sannan ya dawo da ita, kuma dawowar ma shine mafi sauki a gare shi, duk da yake duk ɗaya ne a wajen Allah. Amma mu a namu taqdirin ai dawo da abu bayan da akwai shi yafi sauki bisa a kirkiro shi bayan da babu shi. To shine sai Allah madaukakin sarki yayi idrabi yace bari wannan istibadi nisanta cewar yiwuwar a dawo da su bayan sun zamanto sun zagwanye a cikin ƙasa, sun zamanto ɓatattu, babu su, babu wani alamar su, a dawo da su cikin sabuwar halitta ba abu ne da suke ganin cewar mustahili bane, babu dalili da suke da shi akan cewa wannan ba zai yiwu ba, bal su dai makafurta ne da haɗuwa da Ubangijinsu, wato sun ƙaryata haɗuwa da Ubangijinsu, domin in an mutu sai an mutu ne za a haɗu da Allah. To sun riga sun ƙaryata cewa ba za su haɗu da Allah ba, dan haka inda sun yadda za su haɗu da Allah to dole za su yi tanadi, saboda suna son, ba sa son su yi tanadin haɗuwa da Allah, shi yasa suke ganin tashi bayan mutuwa ko dawo da halitta bayan zagwanyewarta abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba, bal babu abin da zai nuna mustahili, ba abin da zai nuna istihalarsa, domin dalilin faruwar halitta shine dalili akan dawo da halitta bayan mutuwarsa. Idan hankali ya tabbatar da wannan, to hankali ba zai taɓa kore cewa za a dawo da halitta bayan wato mutuwarsu ba, hankali ba zai taɓa kore wannan ba, saboda misali da dama da suka zo na rayar da ƙasa bayan mutuwarta, da fitar da tsirrai bayan da babu su, misali dai a cikin halitta. Ballantana ma shi hukuncin hankali, wannan dukkan wani abu wanda yake abinda hankali yake cewa ba zai yiwu ba, abubuwa ne waɗanda suke masu sauƙi, amma irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda hankali zai ce zai iya yiwuwa. Hukuncin hankali uku ne, abinda yake wajibi, kamar ka ce a dukkan abinda ka ga akwai shi, dukkan wato ba dukkan, kamar ka ce idan ka tara ɗaya da ɗaya biyu ne, wannan wajibi ne, ba zai taɓa zamantowa ba haka ba. Kamar yanda kuma zai ce yau ga abu yana nan baya nan, akwai shi kuma babu shi, wannan zai ce ba zai yiwu ba, hankali zai san wannan ba zai yiwu ba. Amma dukkan sauran waɗannan abubuwa a ce yau an halicci abu daga wani abu wanda ba a ganinsa, sai hankali ce zai iya yiwuwa, abu ne wanda yake ya zo ya gama rayuwarsa, duk abin da yake yi ana rubutawa, ko ba ka ga abin da yake rubutawar nan ba, wani halitta ne wanda yake rubutawa wanda ba a ganinsa, sai ka ce wannan zai iya yiwuwa, zai iya yiwuwa, babu abin da zai kore wannan a cikin hankali. In ka ce babu, bisa al'ada ne, al'adar ka baka gani ba, amma yanzu ai kaga in kana tafiya da ƴar smartphone ɗinka a ƙarshen wata Google zai turo maka da Google Map, duk inda ka je za a gani. Ka je masallacin Al-Furqan, ka je a kasuwar Tarauni, in ma ka je wani waje da baka so a san ka je, duk za a gani, Google zai nuna maka. To waye ke naɗa? Ba gani hankali a cikin hukuncin hankali wannan abu ne wanda yake mai yiwuwa, saboda haka cewar bayan mutuwa za a dawo ba abu ne wanda hankali zai kore shi ba in aka samu hankali zai ce kore abu ne mai yiwuwa to saboda haka shi yasa sai Allah yayi idrabi yace bal abun ba wai abu ne mara yiwuwa ba su dai makafurta ne da haduwa da ubangijinsu to kaga wannan ya nuna wato ainihin tsagwaran kafircinsu sun ki Allah saboda haka sun kafurta da haduwa da shi mumini ko shine yake so ya haɗu da Allah saboda imaninsa da Allah da sansa ga Allah duk wanda yake son haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wanda kuma baya son haduwa da Allah Allah ba zai so haduwa da shi wanda duk ya san Allah kuma yake kwadayin haduwa da wanda ya san Allah yake imani da shi yake son sa to shine zai so haduwa da ubangijinsa saboda haka waɗannan makiya Allah ne tun daga shi nan har sun kafurta da haduwa da shi ba sa kaunar haduwa da shi to sannan sai Allah ya ce ul yatawaffaku malakul maut to nan Allah wa'azi yake ce ne ga ya musu yatawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi da ku yana shine yake kashe ku thumma ila rabbikum turja'un sannan ya zuwa ga ubangijinku za a mayar da ku to wannan ana gaya maka ne aka fara wannan fadar wannan da shimfida akan abin da zai tsoratar shine wa'azi da mutuwa kowa yana jin tsoron mutuwa mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta wato wannan ya nuna kowa mala'ikan mutuwa ya san da shi an wakilta shi akan ka asar sun zo ba su inganta ba wanda suke nuna wato kai koman mala'ikan mutuwa a gidan kowa mala'ikan mutuwa din nan ana ce masa Azrail amma babu hadisi da ya nuna sunansa kenan mala'ikun da sunayensu suka zo manyan mala'iku sune guda uku nan Jibril da Mika'il da Israfil Allahumma rabb Jibril wa rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard a cikin du'aul istiftah na sallar dare yazo ambaton su amma shi kamar yanda wannan ayar ta ambaci sunansa shine malakul maut sunansa mala'ikan mutuwa to mala'ikan mutuwa shine yake daukar rai yana da mataimaka kun ga anan Allah ya ce mala'ikan mutuwa shine zai kashe a can kuma a cikin suratul an'am Allah ta'ala ya ce hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun har sai idan mutuwa ta zo ma dayan ku manzanninmu sai su dauki ransa sune mala'iku mala'iku waɗannan mala'iku wato ambato uku ne wanda suka zo Allah madaukakin sarki ya ambaci kan cewa shine shine yake kisa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah shine yake kashe rayuka lokacin mutuwarsu nan kuma yace yatawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa yake kashe a can kuma Allah ta'ala yace alladhina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina wanda mala'iku suke daukar ransu walau tara idh yatawaffal ladhina kafaru al mala'ikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku suna daukar rayukansu saboda haka hakikatan Allah shine mai kashi mai daukar ran bayi mala'ikan mutuwa da umarnin Allah yake wanda Allah yayi umarni yace ajalin sa yazo to mala'ikan mutuwa shi zai zo ya dauki ransa da umarnin Allah saboda haka hakikatan Allah ne yake daukar ran amma yana daukar ran da wasita wasitan mala'ikan mutuwa shi kuma mala'ikan mutuwa shi mala'ikan mutuwa yana da mataimaka sune waɗannan mala'ikun wanda Allah ya ce rusuluna manzannunmu kuma jinsi biyu ne akwai mala'ikun da suke daukar ran azzalimai kafirai akwai mala'iku da suke daukar ran muttaqina ma bayin Allah na gargari su mala'iku idan kamar yanda yazo a hadithin Al-Bara ibn Azib idan ajalin mutum yazo mala'iku za su zo idan salihi ne mutumin kirki mumini mala'iku za su zo masu hasken fuska masu kyawawan kaya masu kanshi za su zauna tsakaninsa da shi maddal basar iyakacin wato iyakacin inda gani yake to sannan su kusato shi sai su dauki ransa idan suka dauki ran nasa sai su danka shi ga mala'ikan mutuwa shi kuma sai ya dauki ransa ya zuwa ga inda Allah ya umarni da shi saboda haka mala'ikan mutuwa yana halartar mutuwar kowa amma yana da mataimaka mataimakan nan jinsi jinsi ne su waɗanda suke daukar ran salihan bayi su ne suke zuwa da kyakkyawar kama kuma za su zo da likafani daga aljanna su kuma waɗanda suke ɗaukan ran azzalumai da kafirai su kuma za su zo masu duhun fuska masu mummunan kama masu wari masu miyagun kaya masu razani idan suka zo za su ɗauki ran nasa za su jawo ran nasa za su fincike shi kamar yanda ake fincikar wato a kaya da aka sa ta a cikin jiki yadda za ta kama kowane tsoka yanda za a fincike ta haka za a finciki ran nasa sannan an finciki ran nasa idan mala'ika mutuwa ya mala'ika in ya karbe shi sai a sanya shi a cikin likafanin da suka zo da shi daga wutar jahannama to sannan a tafi da shi ya zuwa ga as-sijin Allah ya kiyashe mu to wannan wa'azi ne na cewa kowa abin da yake jiran sa kenan kana gani babu wanda yayi rayuwar sa ya gama abin da yake yi bai mutu ba kowa sai ya dandana wannan kowa sai ya arangama da mala'ikan mutuwa to yayin da aka tsoratar da kai da mala'ikan mutuwa yau idan da fa in muna yara an aka ce an yi mutuwa gani muke mala'ikan har yanzu yana nan yana jira ne a shiga gidan saboda haka gidan da aka yi mutuwa sai ya gama yara ba sa shiga gidan saboda gani ake yi tana nan mutuwar in mutun ya shiga za ta dauke shi to ba a san kuwa shi ko mala'ikan mutuwa ko yaushe yana nan tare da kai yana nan lokacin da ajali ya zo ba za ka gan shi ba amma yana nan to Allah madaukakin sarki kun ga ya nuna mana da wannan akan cewar mutuwa tabbas ce to amma ba anan take karewa ba yayin da mala'ikan mutuwa ya dauki ranka kamar yanda Allah madaukakin sarki yace thumma ila rabbikum turja'un sannan ga ubangijinku za a mayar da ku ba ga wanin sa ba wato duk wanda ya mutu ba wai ya gama ba kenan shikenan an rufe labari an manta da shi a'a wata sabuwar rayuwa ce zai yi nan ga Allah ubangijin talifai saboda haka waɗanda suke kafurtawa da haduwa da ubangiji wato suna cikin hadari saboda haka a cikin irin wannan yayi da Allah ya yi wa'azi akan saukar mutuwa to sannan kuma Allah ya biyar da bada labari cewa ga Allah za a koma idan dai kai zuciyarka akwai imani ka tsorata da halin mutuwa saboda mutuwa abu ce wadda take mai ban tsoro wadda take yanke dukkan wani jin daɗi wadda take sanya ka baka san ina za ka tafi ba baka san me zai kasance ba ina za ku da ni kamar yanda aka ce jana'iza an ɗauke ta haka take cewa ina za ku kai ni ina za ku kai ni haka nan kake baka san inda za a je da kai ba to Allah ya gaya maka wajen Allah za ka tafi to yayin da Allah ya faɗa sai yayin da Allah madaukakin sarki ya ambata bayan Allah ya ambata mana wannan sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu zuwa ga abin da zai faru ranar tashin alkiyama bayan an koma wajen Allah yace walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim da zaka gani yayin da wato masu yi ma Allah laifi mujrimai wanda suke masa laifin tarawa hada wani da shi a cikin bauta nakisu ru'usihim suna sunkuyar da kawukansu irin halin mai laifi yayin da aka zo gaban wanda ya yi malaifi ya sunkuya kansa yana girgiza kai wato gashi abin da ya yi haka ne suna sunkuyi da kawukansu inda rabbihim nan ga ubangijinsu rabbana absarna wa sami'na ba ma a faɗa abin da suke faɗa ba a ce suna cewa ba saboda wato abin ya fi ƙarfin ma a faɗi a yi hikayar wato a ce suna cewa kawai sai aka yi hikayar abin da suke faɗa cewa a wannan hali suna cewa ya ubangijinmu mun gani mun kuma ji farji'na ka mayar da mu na'mal salihan za mu aikata aiki kyakkyawa inna muqinun mu yanzu masu sakankancewa ne wato wannan shine abin da zai faru da mujrimai yayin da aka tsayar da su gaban Allah za su ce mun gani Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma da zaka gan su wannan lokaci surar alqiyama za a kawo ga sunan an tsayar da su gaban Allah ido ya raina fata sun ga abinda annabi ya faɗa daidai ne abinda annabawan Allah suka zo da shi haka yake suka ce sun ji sun gani tunda sun ga abinda da ba sa gani sun ga mala'iku sun ga wutar jahannama domin tsayuwar da mutum zai yi a gaban Allah zai duba dama da shi babu komai sai ayyukansa zai duba hagu da shi ba komai sai ayyukansa zai duba gaba gare shi sai wutar jahannama ya ga wata hadihi jahannamu allati kuntum tu'addu wannan ce wutar da aka kasance ana alƙawarta muku kamar yanda Allah ya ce walau tara idh uqifu 'alan nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma da zaka gani yayin da aka tsayar da su a bakin wutar jahannama suna cewa ya kai ya kai tan mu a mayar da mu a nuraddu a mayar da mu a komar da mu wala nukaddiba bi ayati rabbina ba za mu sake karyatawa da ayoyin ubangijin ba wana kuna minal mu'minin mu za mu zamanto daga cikin mu'mini Allah ta'ala yace bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu liman hu an abinda aka koye musu a da shine yanzu ya bayyana a gare su abubuwa da dama Allah ya koye mana Allah ya koye mana ruhin mu Allah ya koye mana aljanu Allah ya koye mana mala'iku Allah ya koye mana abinda ke cikin cikin mahaifiyarsa kana gani yaro yana motsi ba za ka gan shi ba ko scan ba zai nuna maka yaro sai dai ka rinka ganin wani wani baki-baki a ce a wannan ita ce zuciya wannan shine kai sai ka koyi ma abinda zaka fassara shi da shi abubuwa da dama Allah ya koye mana to ranar alkiyama duk za su bayyana to shine Allah ya ce mujrimai za su ce Allah mun gani amma mu'minai kuwa mu'minai idan suka gani daga sun tashi sun gani sai su ce fa hadha yawmul ba'd wannan ita ce ranar tashin alkiyama dama ita aka kasance a neman alkawari amma kafirai kuwa lokacin ne za su ce sun gani kuma sun ji sai su nemi Allah ya mayar da su to shi kuma Allah madaukakin sarki ya rubuta annahum ilaiha la yurja'un ba za a dawo duniya ba damar kenan ran kenan guda daya idan ka yi shi ka gama ka kare ba receipt ba repeat ba maimaitawa babu sake baka wata dama ita ce kadai wannan rayuwa babu wata dama da zaka sake samu sannan Allah ta suka ce inna muqinun yanzu mun yi yaqini to wannan yaqinin ba zai yi amfani ba yaqini anan duniya zai amfane ka yaqini anan duniya zai amfane ka ka gaskata kai amfani da abinda Allah madaukakin sarki ya baka na basira ka gaskata annabawa in ka gaskata annabawa ka san abinda suka zo da shi ka koya ka sani dan ka sami yaqini anan duniya ne yaqini zai amfane ka a ranar lahira kowa zai sami yaqini duk randa mutum ya ga mala'iku jarabawa ta riga ta kare yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimin randa duk suka ga mala'iku babu albushr a wannan rana ga mujrimai yayin da kana gani kaga idan ya kafe ya ga mala'iku na saukowa tuba ba zai amfani ba imani ba zai amfani ba ka riga ka gani sai dai tafiya to mu duk waɗannan abubuwan da za su faru shine Allah madaukakin sarki ya bamu labarin shi filla a harshen annabawansa da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah ta'ala ya ce walau shi ina la'atina kullu nafsin hudaha ba a faɗi menene jawabin wannan nema da suka yi daga Allah ba cewa a mayar da su duniya yanzu sun sami yaqini me Allah zai ce musu sai Allah ya fuskanci manzonsa sallallahu alaihi wasallam da mu'minai da bayanin hikimar halitta Allah ya ce walau shi ina la'atina kullu nafsin hudaha da mun so sai mu ba mu kowane rai kowace rai da sai mu ba ta shiriyarta ya zamanto kowane mutum ya zamanto kamar dabba abinda aka sa shi akai shi zai ba shi da ikon canzawa ba shi da ikon musanyawa da ba za a ba shi damar zaki ba da ba za a nuna masa daidai da rashin daidai ba da shiriya da bata da sharri da alheri da amfani da cuta da ba za a nuna masa wannan ba a bashi ikon zabin wanda yake da sai Allah madaukakin sarki ya sanya kowa akan shiriyar sai inda ba zai kauce ba da Allah ya so da zai yi haka to amma sai Allah ya ce walakin haqqal qawlu minni sai dai magana daga gare ni ta riga ta tabbata wannan maganar ita ce la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zan cika wutar jahannama daga aljanu da mutane gabaki ɗayan su wannan akwai nadewa a cikin jawabin wato da Allah ya so da sai ya sanya mutane da sai Allah ya ce da mun so sai mu sanya kowane rai ya zamanto akan shiriyarsa amma Allah ya ce ba mu so haka ba sai muka so mu jarabawa a ba mu kowa sanin daidai da ba daidai ba kuma a aiko manzanni da za su nuna masa daidai da ba daidai ba domin duk wanda yake da rabo ya yi amfani da tunaninsa ya bi manzanni wanda kuma yake ba shi da rabo ya bi san ransa ya bi shaidan ya tafi ya zuwa ga makomarsa ita ce wutar jahannama to Allah da yace zan cika wutar jahannama da mutane da aljanu ai kamar yanda yake kuma zan saka waɗanda suka yi imani a cikin aljanna sai dai sai aka nada wannan dan makamin makamin ban tsoro ne makamin narko ne shi yasa aka ambaci jahannama ba ambaci abinda zai faru na aljanna ba a wannan bigire wato da Allah ya so da bai da Allah bai jarabawa ba da sai ya zaman to kan cewa wannan duniyar kamar yanda duwatsu suke kamar yanda jakai suke kamar yanda sauran dabbobi suke kamar yanda doki yake da haka Allah zai yi sai dai a haumu mi abinda Allah yake mi abinda Allah ya sanya mu dole mu yi shi babu zancen zabi a gare mu amma Allah yayi nufin wato ya fitar da ayoyi mabayyana a cikin halittar dan adam dan ya nuna irin matsayi da Allah madaukakin sarki ya da irin hikimar da Allah ya sanya a cikin hankali cewa Allah da ya ba mu dan adam hankali ba karamar kyauta yayi masa ba ba karamin matsayi ya bashi ba da hankalin dan adam ya gano kan cewa kusan shine kadai a cikin iya duniyar da ya sani wanda yake da mutane a ciki yanzu duk binciken da ake da fafutuka shin akwai wata duniyar da take da waɗansu mutanen kamar mu kai kanka kai tunani ka duba ka gani duk irin duniya da ake hangowa da telescope ba a taba ganin wata tauraruwa ko wata duniya da take da sifar duniyar nan ta bani adam ba in ba wannan duniyar ba a cikin miliyoyin duniyoyi miliyoyin halittu wanda ma ya bayyana ga dan adam ba a gani ba to kai ka san akwai sha'ani akwai manufar Allah a cikin wannan to amma Allah yayi wannan ne domin ya sakanta ma wanda ya kyautata da kyautayi wanda ya mugusta ya sakanta masa da abin da ya cancanta saboda haka ita ce amana Allah ya halice mu ne dan mu cika amana dan ya jarraba mu to sai aka faɗi natijar jarrabawar kuma ga waɗanda suka kafirta shine Allah ya magana ta gabata a gare shi cewa waɗanda suka kafirta suka zabi hanyar sharri to Allah zai cika wutar jahannama da mutane da aljanu domin su ne waɗanda aka ba su wannan zabi an kira aljanu aljinna domin aljani an kira an yi istiqaqin sa ne daga abinda aka lullube shi aka rufe shi saboda ba a ganin su shi yasa aka ce musu aljinna sa aka ce musu aljan aka ce musu aljinna Allah yayi sha alwa yayi alƙawari sai ya cika wutar jahannama da aljanu da mutane ma'ana wanda suka kafirta to sannan sai Allah ya ce fadhuqu bima nasitu wannan shine jawabin yayin da suka ce ya ubangijin mu mun gani mun ji kamar yadda mu rayuwar duniya yanzu domin mu imani mu mun sakankance yanzu to jawabin da Allah zai ce musu shine fadhuqu bima nasitu ku dandana azaba saboda abinda kuka manta kuka watsar kuka yi watsi da shi na abinda ya zo muku na shari'a da hankali duk wanda ya kafirta sai ya watsar da tunanin hankalinsa kafin ma ya watsar da bin annabi domin hankali yana nuna ka gaskata annabi sai ka ce yaushe za ka tsaya kana wannan ka tsaya da Allah abin nan a rayuwar duniyar ce rayuwa ba ta da yawa in za ka ji daɗinka ka ji daɗinka ga hankali abin da yake gaya maka sai ka danne saboda sha'awa saboda haka ka manta da hukuncin hankali ka manta ka watsar da aiki da hukuncin hankali kuma ka watsar da sakon da Allah ya kawo maka wanda hankali ya gaskata kan cewa wannan gaskiya ne domin duk mai hankali idan ya ji sakon Allah a harsunan manzanni musamman wanda ya zo akan harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaskata saboda ayoyi mu'jizozi da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai ce yanzu ku dandana saboda abin da kuka watsar annisyan anan yana nufin watsarwa da rashin kulawa da shi asalin nisyan mantawa domin mutum yayin da yake bin abin da yake hankalinsa yana tunatar da shi saboda Allah ya sanya mai wa'azi a cikin zuciyar kowa yana kwankwasar zuciyarka yana kwankwasar ka ka tsaya kai tunani ka tsaya ka duba fa akwai mutuwa fa ka tsaya kai tunani me zai zo bayan mutuwa zuciyarka tana kwankwasar ka daga wannan kai kuma kana watsar da wannan tunani tamkar wanda ake tunatar da shi yana mantawa ana gaya maka kuma sakon alqur'ani ana yi maka wa'azi ana cewa ka tuna fa ka tuna Allah ka tuna tashin alkiyama ka tuna mutuwarka kai kuma kana watsi da wannan tamkar ana tunatar da kai kana mantawa to Allah zai ce a wannan rana yayin da mujrimai suka nemi a mayar da su duniya bayan sun gani sun sami yaqini Allah sai ya ce fadhuqu bima nasitum ku dandana saboda abin da kuka wato manta na wa'azi da aka yi muku da hankalinku nasitum liqa'a yawmikum hadha ku dandana wato abinda kuka manta na haduwarku ta wannan rana haduwarku ta wannan rana inna nasinakum mu ma mun kyale ku ma'ana Allah baya Allah baya mantuwa amma wannan babin mushakala ne kun manta to mu ma mun yi muku mu'amalar wanda muka manta da su amma Allah baya mantawa la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya bacewa kuma baya mantuwa Allah madaukakin sarki amma ya ambaci cewa ya danganta mantuwar ga kansa ba a matsayin sifarsa bace a matsayin babu mushakala wato kamar yanda ku kuka manta to mu ma za mu yi muku mu'amalar wanda muka manta da shi ma'ana Allah madaukakin sarki zai watsar da sha'aninku ba zai kula da ku ba ba zai saurari maganar ku ba domin yayin da maganar su tai magana Allah zai yi umarni da mala'iku yace musu sai qalaqsu fiha wala tukallimu mala'ika malakul maut mala'ika maliku maga mai gado wuta shine zai ce qalaqsu fiha wala tukallimu ku shiru a cikin wuta kada ku sake min magana shine karshen maganar da ɗan wuta zai ba abinda wani kuka da neman agaji da neman a saurara musu da neman cewa sun gani sun ji a mayar da su duk wannan bayan Allah ya faɗi wannan to ba za su sake yi ba to shine inna nasinakum mun kyale ku a cikin azaba Allah ka kiyaye mu wazuqu azabal khuld kuma a ce musu ku dandana azabar dawama bima kuntum ta'malun saboda abinda ku kasance kuna aikatawa wato ba wai dan cewa Allah ya yi ku da abinda Allah saboda abinda Allah ya rubuta muku cewa ku yan wuta bane tunda ba ku sani ba a'a da abinda kuka aikata wanda duk ya shiga wuta ne da abinda ya aikata wanda ya shiga aljanna ne da abinda ya aikata to wannan shine karshen abinda za a ce ma yan wuta shikenan kuma sai zama ba tafiya sai rayuwa ba mutuwa rayuwar da ba za a ce rayuwa ba ba za a ce mata mutuwa ba Allah kai mana sutura to sannan sai Allah ta'ala ya ce
innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha khawfu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون
الله تعالى يقول إنما يؤمن بآياتنا وأن كوي سكي إيماني دا آيو يمو الذين إذا ذكروا بها سوني وأن دا إدن أكي مسوى أزيد آيو ينامو خروا سجدا سيسو فاتسنا ما سجدا وسبحوا بحمد ربهم في تسبيه ده يبو نغوديا ga ubangijin su wa hum la yastakbirun kuma alhali su ba sa girman kai da bautar Allah ba sa girman kai ga barin bautar Allah ta tajafa junubuhum anil madaji sassan jikin su yana kaurace ma makwantai wurin kwanciya wuraren kwanciya yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon ubangijin su khaufan suna masu tsoro wa tama'a suna masu tsammani masu fata wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun wata rai babu rai wato wata rai bata san abin da aka koyewa aka koye shi a gare su ba na daga abin da yake sanyaya idaniya jaza'an bima kanu ya'malun sakamako daga abin da suka kasance suna aikatawa wato surar dama kamar yadda muka ce ta ambaci tabbatar da imani da alqur'ani da kuma girmama matsayin waɗanda suke imani da alqur'ani to sai Allah nan ya ambace su bayan ya faɗi halin waɗanda suka kafirce ma alqur'ani da ƙarshen su da halin da za su kasance in sun shiga cikin wutar jahannama da dana sanin da za su bayan sun ga gaskiya sun sami yaqini to sai Allah ya faɗi halin waɗanda a nan duniya su ne suke gaskatawa da alqur'ani wanda a surar ta zo don ta yi bayanin matsayinsu mai girma a wajen Allah ya ce ba waɗanda suke imani da ayoyinmu sai waɗanda idan an yi musu wa'azi da ayoyin sai su fadi suna masu sujada wato saboda imani sai su fadi suna masu sujada ma'ana suna ganin suna nuna kaskanci ga Allah da ganin girman Allah wato yana ɗaya daga cikin wannan ayoyin da ake nufi anan ayoyin alqur'ani kamar yadda muka ce ayoyi guda uku ne da al-ayatul kauniyya da ayoyi na mu'jiza da kuma ayoyin alqur'ani ayoyin alqur'ani ake nufi idan aka yi musu wa'azi da ayoyin alqur'ani sai su fadi suna masu sujada kamar yadda Allah ta'ala ya ambaci cewa waɗanda aka ba su ilimi gabanin alqur'ani in aka karanta musu ayoyin Allah na alqur'ani yakhruna lil azqani sujada sai su fadi akan fuskokin su suna masu sujada to wannan ita ce alamar masu imani da gaskiya da alqur'ani cewa saboda kwarjinin alqur'ani da kuma ganin girman Allah da suke samu yayin da aka karanta musu alqur'ani ana gaya musu alqur'ani sai su fadi suna masu sujada suna tasbihi da godiya ga ubangijin su ba sa yin girman kai to shi yasa wannan take daga cikin wuraren da ake yin sujada cewa mumini mai karatun alqur'ani in ya karanta wannan aya ya fadi yana mai sujada dan shi ma ya zamanto a cikin irin waɗannan wanda Allah ya yi kirarin bangirma da kirarin yabo a gare su shi yasa take daga cikin mawadi'is sujud wajen dukkan malamai dukkan qurra da dukkan fuqaha sun ce sujada sujada alif lam mim sajda sujada ce daga cikin azaimus sujud to sannan Allah ya faɗi wata sifar ta su bayan sifar faduwa da sujada ga Allah da kuma wato tasbihi da godiya ga Allah shine in sun yi sujadar su zamanto suna tasbihi da godiya a gare shi shine subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko subhanallah ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli su dai hada tasbihi tare da godiya da rashin girman kai shi kan sujadar rashin girman kai ne to sai sifa kuma ta hudu wanda Allah ya ambace su shine suna kaurace ma makwantan su suna kaurace ma shimfudun su su tashi suna sallah cikin dare wannan ma'ana ita ce Abdullahi ibn Rawaha yake fada yana sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yabitu yujafi jambahu an firashihi idha istafqalat bil mushrikin al madaji'u yana kwana yana kauracewa makwancinsa yayin da wuraren kwanciya suka yi nauyi ga mushrikai in suka kwanta suna bacci suna munshari sai zafin rana ya dake su za su tashi ba san su tashi cikin dare su yi sallah ba wannan yabo ne ga wanda suke tashi suke qiyamul layl manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin mu'az yace masa ala adulluka ala abwabil khairi kulli bana nuna maka kofofin alheri dukkanin sa ba yace as-sawmu junna azumi garkuwa ne was sadaqatu tudfi'u al-khati'a sadaka tana buce tana wato tana kashe tana buce zunubi was salatu fi jawfi al-layl sallah a cikin tsakiyar dare sai ya karanta wannan aya sallallahu alaihi wasallam tatajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum in suka in sassan nasu suka kaurace me suke yi in sun kaurace ba tashi suke su dauki waya suna ganin wani message aka turo musu ba su shiga Facebook ka san bala'i kenan a ƙarshen dare lokacin da mala'iku lokacin da Allah yake cewa ina me neman gafara in gafarta masa ina me nema in bashi kai kuma ka tashi a wannan lokaci ko ka sa talabijin ko kuma ka dauki waya kana ta chati ko kuma kana ta kallakan Facebook pages wannan shine bala'i sai Allah ya ambaci ba wai tashin ake so ba a'a yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna kiran ubangijin su suna masu tsoro suna masu fadai to sannan kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abinda muka azurta su wato ba kawai sallah suke da daddare ba baruwan su da kulawa da bayin Allah a wajen mu'amala suna kula da mabukata bayin Allah wanda suke bukatar taimako a taimaka musu ba kawai kai ta sallah ba amma kuma kana mugustawa ga waɗanda yake aka sune ahalin ihsani an gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata tana kwana sallah tana yini azumi amma makwabtanta kullun kuka suke da mummunan mu'amalarta annabi sallallahu alaihi wasallam yace tana wuta aka ambaci wata ba a ambaton yawan sallarta da yawan azuminta amma mai kyautatawa ce ga makwabtanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace yar aljanna ce saboda haka kun ga hikimar da Allah bayan ya ambaci ibada wadda za ka yi tsakaninka da Allah wadda wannan kai za ta amfana sai kuma ya ambaci ibada wadda take mai amfanin ta yake kaiwa ga sauran halitta shine ciyarwa daga abin da Allah ya baka to sai Allah ya faɗi ladan su Allah ya faɗi ladan su da cewar babu wani rai da ya san abinda Allah ya tanadar musu na abinda Allah ya boye musu wanda ya nuna kan cewa ladan su koyayye ne to kamar yanda zaka yi imani da abinda ya boye a gare ka kai imani da aljanna domin abinda ke cikin duniya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu da ke cikin aljanna daga wanda yake a cikin duniya illa sunaye kawai kaje an ce akwai ƴaƴan itatuwa ka rinka tunanin irin mangwaranka ne nan irin aibakkace ta nan irin dabinanka ne nan sunayen ne kawai sunayen ne kawai amma hakikanin daban ne domin kamar yanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce na tanadar ma bayina a cikin aljanna ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar abinda wani ido bai gani ba wani kunne bai ji ba bai ma taba tsarsuwa a zuciyar dan adam ba ka san dan adam wata ran zai yi tunani yace yanzu kaga an ce wato an ce akwai korama ta madara korama ta zuma korama ta ruwan sanyi korama ta giya shikenan sai kaga wai sun je sun yi ai bututu a hotel wanda za ka ga an yi da wani famfo sai ka je kawai gashi nan abubuwa iri-iri kawai sai ka danna famfo sai ya fito maka da shi to ai wannan abu ne wanda ya darsa a cikin zuciyar dan adam na tsarin jin daɗi ko to na aljanna bai taba darsuwa a zuciyar mutum ba bai taba tunanin yaya zai ba to shi ne sai Allah ta'ala ya ce babu wani rai da ya san abin da Allah ya koya musu na qurratu ayn qurratu ayn shi ne abin da zai sa idanu ido ya sanyi ido ya sanyi wato abin da yake zai kai shi ne muntakar wato muntahar ni'ima abin da zai sanyaya maka idanka ka ji babu abu wato kaga in ka kalli korama in ka kalli lambu wanda yake cike da kore shar ga ni'imar iska ga ni'imar raba a cikin da irin sanyin na ruwa da ake ji ya za ka rinka jin idanka ita kanta iskar ma wata daban za ka ji ta sai ka ji ba ka son ma ka sake fita daga cikin wannan shi ne misalin qurratu ayn abinda zai sanyaya idanunka to Allah ya ce ba wani rai da ya san abinda aka tanadar musu na sanyin idanuwa sakamako da abinda suka kasance suna aikatawa kamar yanda su kuma waɗancan Allah yake cewa ya manta da su ya kyale su saboda sakamako ga abinda suke aikatawa su dandana azabar dawwama saboda abinda suka aikata nan kuma Allah yake zai musu sakamako saboda abinda suka kasance suna aikatawa a nan duniya duk a nan duniya ne ake a nan ne mutum zai shuka abinda zai samun masa qurratu ayn sanyin idaniya kamar yanda a nan ne zai shuka abinda zai kai shi zuwa ga azabul khuld Allah ya kiyashe mu Allah ka rubuta mana sutura Allah ka shigar da mu cikin rahamarka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Alhaji Mustaba Abba ya zo ya wakilci a sarkin Kano na 14 sarki Muhammadu Sunusi na biyu wanda ya kasance lokacin da yake nan koyaushe yana halartar wannan majalisi namu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwarsa Allah ya dawo mai da ihsanin sa zuwa a gare shi Allah ya biya masa bukatunsa na duniya da na lahira shi kuma falaki Allah ya saka masa da alkhairi ya bashi ladan zumunci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول ونسألك النعيم يوم العيلة ونسألك الأمن يوم الخوف اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا
اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.